Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Talata 22 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau Talata don farfado da tattaunawar tsagaita wuta. Jami'an gwamnatin Rasha sun ce wani harin da Ukraine ta kai da jirage marasa matuƙa ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin Tambo. Sannan Koriya ta Kudu ta sake sabunta barazanarta ta yiwuwar ta tura makamai ma Ukraine.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa masana harkokin tsaro a kasashen Sahel sun bayyana cewa dole ne kasashen su haɗa kai domin fuskantar kalubalen ta'addanci wanda ke barazana ga ɗorewar zaman lafiya a yankin.
Haɗin kai su ga musu zama guda duka, kowa yarda da kowa, a ba kowa haɗin kai, su zan duka guda ne, kowa iya shiga ko ina cikin territoryin kowa na iya shiga, amma in wanga bai bari a shiga territoryin shi, wanga bai bari babu yadda za a samu galaba.
Haka zalika a shirin za a ji cewa wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar da ke zaune a birnin tarayya Abuja suna kokawa kan cewa tsadar canjin naira zuwa kasar wato kuɗin kasar su sefa yana gurgunta harkokin kasuwanci da suke yi.
Gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasar, ta sai an haɓaka shi da kuɗin ƙasar Najeriya, sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasar.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, wanda shirin a yau zai ci gaba ne da bada rahoto akan umarnin ministan noma a jamhuriyar Nijar na haramta fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen ƙetare da zummar wadata abinci a ƙasar. Muna kuma dauke da sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. An shirya cewa sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau Talata a ci gaba da kokarin sake farfado da tattaunawar tsagaita wuta a Gaza, da ganin cewa an dada baima Gaza sukunin samun tallafin jinkai, da kuma dai ganin an sassauta yaki tsakanin Isra'ila da Hezbollah a Lebanon. Yan sa'o'i kafin nan, Hezbollah ta ce ta cilla rokoki kan sansanonin sojin Isra'ila da ke daura da biranen Tel Aviv da Haifa, a yayin da kuma Isra'ilar ke cewa ta cafko wasu makamai da aka cillo daga Lebanon. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wani harin da Isra'ila ta kai yau Talata daura da babban asibitin gwamnati ya halaka mutane a kalla 13, baya ga wasu 57 da ya raunata. Ana ta bangaren kuma, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta auna wuraren Hezbollah da dama da hare-hare a Beirut, ciki har da babban sansanin sojin ruwanta. Jami'an gwamnatin Rasha yau Talata sun ce wani harin da Ukraine ta kai da jirage marasa matuƙa ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin Tambov. Gwamnan Tambov Maxim Yegorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau Talata, kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka. Jiragen Ukraine marasa matuƙa sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin Tula, a cewar jami'an gwamnati a yau Talata. A halin da ake ciki kuma, Koriya ta Kudu ta sake sabunta barazanarta ta yiwuwar ta tura makamai ma Ukraine, 'yan kwanaki bayan da ta saki wasu bayanan sirri masu zargin cewa Koriya ta Arewa na shirin tura sojojinta masu yawa don goyon bayan mamayar da Rasha ke yi. Koriya ta Kudu ta yi nazarin yiwuwar tura makamai ma Ukraine, abinda ta kira makaman kare kanta, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na Yonhap, wanda ya rawaito wani babban jami'in fadar shugaban kasa wanda ta sa kai sunansa yana faɗi. Kafar ta Yonhap ta kuma labarto cewa mai yiwuwa Koriya ta Kudu ta tura sojoji da jami'an leƙen asiri zuwa Ukraine ɗin don su yi nazarin irin dabarun Koriya ta Arewa na fagen daga da kuma taimakawa wajen tatsar bayanai daga duk wasu sojojin Koriya ta Arewa da aka kama.
Juma kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Masana harkokin tsaro a kasashen Sahel sun bayyana cewa dole ne kasashen su hada kai domin fuskantar kalubalen ta'addanci wanda ke barazana ga dorewar zaman lafiya a yankin. Wakilinmu a kasar Niger, Wahmid Mahmud, ya aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya turo mana.
Jigajigai a fannin tsaro da kwararru na duba halin da ake ciki na ayyukan ta'addanci a Sahel da kuma kalubalen da ke fuskantar yankin a yanzu. Wannan dai na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kungiyar tawaye ta Fall Theresa Agbola tsohon ɗan tawaye kuma mashawarci ga hanbararren shugaban kasar Nijar Bazoum Mahamat ta ɗauki alhakin wani hari da suka kai a wasu sansanonin tsaro a saman kame iyaka da kasar Algeria. Alkasum Mato, masanin tsaro a Agadez, na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin kare iyakokin kasar da Algeria. Nigeria, Libya da kuma kasar Chadi.
Hiya yadda take ba ta hiya ba ce irin ta da gwamnati ya kamata sana da drone ko biyu wanga in ya tashi ya yi ranta katarar ya yi ini guda yana jewage ya komo ya huta wani ya tashi ya kama jewage. To kenan ka gani in ana jewage ana dibawa haka waɗanga abubuwa ba su abubuwa. Gwamnati ta daki waɗannan matakai na sa ido kenan. A kawo kayan aiki, a sa kayan aiki, in aka sa kayan aiki ka gani kenan Chad, Libya, Algeria iyakan waɗannan sai a zanga share su a duba kowane lokaci.
Masanan dai sun bayyana dalilan da suka hana ruwa gudu wajen magance matsalolin tsaron da suka addabi yankin Sahel kuma sun jaddada buƙatar haɗin kan ƙasashen domin duka ƙasashen na ƙoƙari ne akan batu guda a yaƙi da ta'addanci. Ibrahim Alasan, wanda masanin tsaro a arewacin Nijar, na fatan ganin ƙasashen su yaƙi ƴan ta'adda a tare.
Ƙasashen Sahel in suna son su ci galaba ga ƴan ta'adda dole sai sun haɗa kansu ta gaba ɗaya. Haɗin kai su ga musu zama guda duka, kowa ya yarda da kowa, a ba kowa haɗin kai, su zan duka guda ne, kowa iya shiga ko ina cikin territory kin kowa na iya shiga, kenan dole sai su samu galaba. Amma in wanga bai bari a shiga territory kin shi wanga bai bari, babu yadda za a samu galaba in ta'adda. Kuma kasashen ka san bisa abu guda suke yaki, yaki guda ne, ta'addanci ne da misu duka, inda ba su hada kansu ba gaskiya babu yadda za a samu galaba ga in ta'adda.
A bangare guda kuma masanan sun mai da hankali akan dalilan da ke sanya mutane shiga ta'addanci da ke zama sabuwar dabi'a a tsakanin al'umma musamman matasa, matsalar da ke haifar da koma baya a fannoni da dama a yankin na Sahel. Abubakar Nafi da ke zaman mai sha'anin tsaro na gani ya zama wajibi gwamnatocin kasashen su san dalilan da ke sanya matasa harkokin ta'addanci don magance su.
Shugabanninmu na yankin Sahel sai sun tashi su gani menene waye ke sa mu samari bisa shiga harkar ta'addanci. Kullum matasa ƙara shiga ta'addanci suke, musamman kasashen ga namu na Sahel. Sai sun tashi su san hanyar da za su shiga su fita su magance wanga al'amari na matasa. Domin shigan matasa ta'addanci yana kawo koma baya kwarai ga kasashenmu na Afirka, musamman na kasashenmu na yankin Sahel. A kula kuma bisa aikinsu, kula bisa karatunsu, in ba haka nan ba kullum ana cikin matsala.
Kwararrun dai na fatan ganin an samu wasu sauye-sauye a yaƙi da ƙasashen ke da ƴan ta'adda. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, a fadin Amurka, mambobin kungiyoyin kwadago da ke kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa su wajen miliyan 14 ne. To amma duk da yake wannan ƙaramin kaso ne daga cikin lahirin Amurka masu kada ƙuri'a, ƴan takarar shugaban ƙasa kan dage sosai wajen neman goyon bayan su, kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Catherine Gibson ta aiko daga Nevada, inda kungiyoyin kwadagon ke matukar tasiri a zaben na bana. A wani gangamin mataimakiyar shugaban ƙasa, wato ƴar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris, wata wakiliyar ƙungiyar ma'aikatan wuraren cacar casino mai suna Kenny Castrol, wadda ke goyon bayan Kamalar, ta ce:
I know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan.
Kani ta ce, na san cewa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris na da shiri mai kyau na ayyuka, tsararren shiri kuwa. Na kawo ƙarshen biyan haraji kan ƴan kyaututtukan da ake baiwa masu ayyukan hidima. Wannan daidai ne kuwa. Kuma cewa da Trump ke yi wai shi zai kawo ƙarshen biyan irin wannan harajin ƙarya ce kawai mai haɗari. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ziyarci Nevada ɗin don jaddada aniyarsa ta kawo ƙarshen biyan irin wannan harajin, inda wata mai goyon bayansa mai suna Didi Lima ta ce ma'aikata za su so wannan matakin kuwa.
That is going to be adored by the employees.
Didi ta ce ma'aikata za su so wannan matukar so kuwa, duk ma'aikata musamman ma waɗanda ba su da albashi da kuma masu dogaro ga ƙananan kyaututtuka za su so wannan. A ƙarshe, wata kotun sojin Uganda ta samu wasu mambobin wata jam'iyyar adawa da abin da ta kira laifin mallakar bama-bamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma cin amanar ƙasa. A cewar lauya mai kare waɗanda ake zargin, wanda ya ce ba abu ƙa'ida ba wajen shari'ar, a ƙarar an yi zargin cewa mambobin jam'iyyar NUP da wasu kuma da dama waɗanda har yanzu ke ɓoye an same su da laifin mallakar bama-bamai tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2020 da Maris na shekara ta 2021 yayin da zaɓe ke gabatowa. Akwai ayar tambaya kan ansa laifi da suka yi game da waɗannan zarge-zargen, alhalin kuwa sun ƙaryata tun farko, abinda Shamin Malande, wani lauya mai kare su, ya gaya ma kafar labarai ta AAP kenan.
A gaida Ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ku bari mu sake komawa ga taskar rahotanninmu. Wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar a Najeriya na kokawa da cewa tsadar canjin naira zuwa sifa na gurgunta harkokin kasuwancinsu. A yanzu haka dai, sifa ɗaya a kasuwar canjin kuɗi a naira a Najeriya ta kai naira 2,800 nisa da dalar Amurka, wanda ke wajajen naira 1,700. Ga dai Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani.
Na ne zan baka ya dubu ɗaya ne kuɗin shi.
Don baka sai ban
gaskiya fi 700 naira ne.
Ka ci kauka ka rage mu.
To ya rage ma ne.
Kama daga ƙanana zuwa manyan 'yan kasuwa na alaƙa da yadda naira ke sauka ko tashi wajen canjin kuɗin ƙetare. In aka yi la'akari da tsadar da kan shafi dukkan kayayyaki, hatta waɗanda ake samarwa a cikin gida. 'Yan kasuwar na jamhuriyar Nijar da muka zanta da su a Abuja da cewa duk wani dalili da zai sa su ɗau naira da ke hannunsu don samun canjin kuɗin saifan da suke aiki da shi na zabtare musu jari. Da haka sukan yi nukusani wajen aika kasafin kula da iyali a gida. Malam Umar Ahmed ɗan jamhuriyar Nijar ne da ke gudanar da kasuwancin tireda a unguwar Garki a Abuja.
Wannan gaskiya ita da sefa gaskiya suna dan ba mu wahala gaskiya, saboda tunda canjin sefa ta baro mana irin su 1,000 ta zo har ta kai 2,000, yanzu tana kusan 2,800. Gaskiya abun ya jijjiga mu da muke zuwa daga Nijar, daga nan muna neman kudi a nan. Gaskiya abun bai mana dadi ba, dai ba yadda za mu ce kawai.
Sai kun samu nerori da yawa kenan kafin ku samu ku canza zuwa sifa ku tura sako zuwa gida?
Wannan haka yake. Yanzu sako ko kadan muke so mu tura, da abun da muka rike gaba da sai mun je mun ba da shi kafin adan ba mu wani abu. Shi ma kuma abun ba wai wani abu bane mai yawa haka. Gaskiya in kana son kai wani dan sako babba haka, sai ma ka gama kusan kashe kasuwanka ma kafin ka abun nan.
Shi kuma ɗan jamhuriyar Nijar mai hada-hadar kuɗi ya ce dama ya hango faruwar haka, inda aka bar naira ta samu raguwar daraja a yino.
Ai, gara da ka sani da kanka, ni dama ban so in sanar da kai ba, sai da Allah ya sa ka je ka sani. Da idan mun nuna cewa sefa ta yi tsada na ƙarin sama, sai ku dauka cewa a'a kudin ku ne yake faduwa to kudin ku ya riga ya fadi kun riga kun ka da kudin ku amma idan ba kun je kun bincika da kanku bane ko an fahimtar da ku ba za ku gane ba kun mai da kudin naku kamar yayi
yayin da gwamnatin babban bankin Najeriya CBN Yemi Cardoso ke cewa bankin na kara daukar matakan dawo da darajar naira masana tattalin arziki Abuja Irin Yushau Aliyu nanana ta cewa sai an yi gyara a cikin gida ta hanyar farfado da masana'antu ciniki da naira da rage almubazzaranci
to dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasar ce sai an haɓaka shi da kuɗin ƙasar Najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasar misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasar
alƙaluman hukumar kididdiga a Najeriya na nuna tashin farashin kaya ya haura kashi 32 cikin 100 da hakan ke dangantaka kai tsaye da faduwar darajar naira Nasiru Adam Elikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adam Elikaya da wannan rahoton kada manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shirye mu yanzu ku agogon mu na cewa karfe 11 ne da minti 16 zuwa minti 17 a nan Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ya dauka na hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje da kun samar da wadatar abinci akan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar ga wakilin mu ne mai sulan mumuna barma da cigaban rahoton
a zagayen da ya gudanar a jihohi 8 na Nijar dan tantance halin da ake ciki yayin da damana ke gabda kamala Ministan ayyukan noma da kiwo Muhammad Alhashi Usman ya bayyana gamsuwa da sakamakon da damanar ta bayar a mafi yawancin yankunan karkara in banda ƴan matsalolin da ba za a rasa ba kamar cije-cijen kwari da ambaliyar ruwa da suka haddasa barna yayin da a fannin kiwo aka samu dimbin ciyawar dabbobi
Nous avons constaté que nous sommes un pays qui peut très bien être souverain En tout cas sur le plan agricole.
Galibin jama'ar Niger na dogara da noman damana don tanadin cimaka, dawa da hatsi da wake, yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa. Sai dai wasu na ganin bayan kammala ayyukan noman damana, akwai buƙatar mai da hankali wajen noman rani.
Tunda damana ta ƙare. Kenan Niger mun ka tayi tsaye-tsayen daka mun ka kama aikin noman rani. Insha Allah abinci sai da a dibe shi ƙasar Niger da kashe wata ƙasa sai su. Da abin da za mu noma babu ya canje shi mu duka nan an ba an haiba shinkafa da masara ƙarfi amma kuma akwai abubuwa da dama da yanka shimka sun ka hito akwai wanda aka ce akwai wanda aka kai wata ƙasa a sisuwa ba a ce a dogara ga noman rani ɗaya kuma noman damana inda ma ta ƙare noman rani noman rani ma nan mai ana aka noma daga albasa attarugun tomato fresh ɗanyen kayan su ne aka noma akwai wani su da aka yi noman da ba su ba alal misali ga rogo ga dankali ga doya nan Nijar muna da wajajenin da in an kasa su insha Allah suna hitowa kini shi ma kamata wanda sun ka san wannan haraka abu su a gani
eh yana da kyau wannan noma ne saboda in an karfafa shi za a samu duk kwatantar da shayi na abinci amma a diba wajen masu noman shinkawa su ma kamata shigo cikin wannan layi ka gane ko gwamnati in ya ba noman shinkawa tun da yace zai babban ayyuka zai aikin gandari wannan to masu noman shinkawa a suku cikin wannan tsari a fasu kwarin guwa sannan a saka cikin wannan tahiyar su ma kasu da shinkawan nan
bai yiwa yadda Allah ya albarkace mu da hwadin kasa da girman ƙasa kuma Allah ya ba mu komi a ce komi sai an kawo min daga waje wannan abin kunya ne yau matsalolin da aka samu na rihe iyakoki da yau a ce ƙasarmu mun wadatu kanmu da abinci da wannan rihe iyakokin da aka yi da mutane ba za su shi ba. Kenan ya kamata gwamnati ta maida hankali wajen yin noma, ba wai a ce a dinga girke abinci ba ana huta waje ana suwa ana girke, a ba shi bane abin da zai kawo ci gaba. Abin da zai kawo ci gaba kasa ta noma abinci wanda zai wadaci kasar har ta huta da shi ita ma ta saida.
Kana maganar gwamnati ta ba noma karfi, wani irin noma ne kake gani ya kamata a maida hankali a kansa?
Bayan noman damana da ake yi shekara zuwa shekara, ya kamata a ba noman rani karfi, saboda yanzu in ka diba ruwa yadda muka same shi, inda ma bai riƙo ruwa yanzu ya akwai ruwa gurin, kinon nan ruwan ya kamata a yi tanadin shi, a waye mutane ka yadda ya kamata su yi amfani da wannan ruwan guluban nan da suka zo suka tsaya, a san yadda za a kasashe a banza, a zo ana wanki ko dabbobi kadai su zo su sha, alhali kuma ana iya yin noman rani duk wata uku zuwa wata uku, ana iya shubka abu wanda cikin wata uku ko kwana 45 zai yi. Kinon kamun shekara abincin da za a amfana da shi ya ishi mutane. Kenan in baka da yunwa lokacin kake iya tsaya kai tunani mai kyau wanda zai kama kasar ka ci gaba, amma da yunwa kaga mutum ba hankalin tunani har ya ga wace irin gudunmuwa zai kama kasar shi. Duk kasar da bata huce abinci ba to wannan kasar tana cikin wahala.
La'akari da yadda illolin canjin yanayi ke shafar sha'anin damana a ƴan shekarun baya-bayan nan a Niger, kamar yadda abin yake a sauran kasashen Sahel, yasa hukumomin wannan ƙasa kaddamar da ayyukan noman zamani. Jihar Difa mai albarkatun ruwa irin su tafkin Chadi da kogin Kumadugu na daga cikin yankunan da aka kaddamar da irin wannan gagarumin aiki da ke gudana a ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro.
Makon da ya gabata ne dai aka yi bikin ranar abinci ta duniya, inda wani rahoto ya nuna cewa mutum miliyan 733 na fama da karancin abinci ko yunwa a duniya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya hada mana.
A daidai lokacin da duniya ke tunawa yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Niger sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canji yanayi da kasar ta samu kanta a ciki, da ya sanadin ruwan sama da aka shatata a kasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin kasar da kan iya kawo nakasu ga waɗansu manoma wajen samu abinci wadatacce. Kamar yadda minista harkokin gidan gona Alhaji Muhammad Usman ya bayyana wa ƴan kasar a kahohin yada labarai na kasar. Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da kasar mu ta sha kashin canje yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan kasar, tare da ibtila'in da abin yake dauke da shi mai yawa. Haka zalika ta la'akari da maudu'in bana na wannan ranar ne haƙƙin samun inci da amfanin rayuwa da makoma kyaukyawa ne. Za mu kaddamar da ayyukan noman rani na wannan shekara ta 2024-2025. Jamhuriyar Niger dai na da sama da hekta miliyan 19 na noma, daga cikinsu ana iya gudanar da noman rani a sama da hekta miliyan 11. Hasali ma kasar tana shaƙe da saman manyan dabbobi da suka kai sama da miliyan 70, yayin da yawan al'ummar take kasancewa matasa ne. Ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar bana masu tarin yawa, hukumomin kasar a kowane bangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abinda suka noma. Kamar yadda Suleiman Arzika magajin gari na riko na birnin Kwanni ya mini karin bayani.
Shekarar bana Allah ba mu ci maka nan guduma Kwanni, kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu ci maka bana. Albarkacin wagarana ta ci maka, ina kira manoma da gasu bannata alherin da Allah ya basu a ce tun da an samu ci maka ai ta bukukuwa ana bannata abinci bai kamata ba.
A cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da noma da abinci FAO, albarkacin ranar ta abinci ta duniya a yau, sama da mutane miliyan 733 ne ke fama da yunwa a duniya. sanadiyar yaƙe-yaƙe da canjin yanayi da ma rashin adalcin mahukuntansu wajen tattalin al'ummominsu. Wani malamin addinin Islama cewa da Malam Muhammadu Dan Waziwa cewa ya Allah da kansa bai yarda a yi almubazzaranci da abinci ba. Wannan ranar ta abinci ta duniya ta zo wa jamhuriyar Nijar a kan gaba saboda a cikin ayyukan girbe albarkatun noman damanar bana ake gadan-gadan yanzu haka a dukkan fadin kasar.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban rahoton tattu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilanmu Sulaiman Mumin Barma da Haruna Mamman Bako. Sai kuma Julie Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma dalla a gaida Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Musa Malam Indu Kazawai, Jamhuriyar Nijar. Kace ba shakka taron gamayyar kungiyar fararen hula da na kwadago domin tunatar da shugaban mulkin sojin Nijar kan alkawalin da ya dauka bayan shekaru uku da ya shirya taron kasa abin ayaba ne. Fatan mu dai Allah kawo mafita ga kasar mu Nijar. Sai kuma ra'ayin Sani mai langilange Yalwaya Wuri mai cewa Allah ya sa taron ministocin kasashen ECOWAS kan muhalli da aka gudanar a Ghana ya yi tasiri da ake tsammani. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kai, tabbas wannan hali da muke ciki a Najeriya shi ake kira rana zafi inuwa ƙuna. Gashi an ƙara farashin man fetur, sannan kuma an kasa samar da tsayayyen wutar lantarki. Hakika gwamnatin Asiwaju gwamnati ce da ke tafiya kawai amma babu wurin zuwa. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Sakonni mu kuma insha Allah za mu rika karanto muku. Yanzu ko agogon mu na cewa karfe 11 ne da minti 27. Da haka ne ko muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaicen, an shirya cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila yau Talata a ci gaba da kokarin sake farfado da tattaunawar tsagaita wuta a Gaza, da ganin cewa an dada baima Gaza sukunin samun tallafin jin kai da kuma ganin an sassauta yaki tsakanin Isra'ila da Hezbollah a Lebanon. Jami'an gwamnatin Rasha yau Talata sun ce wani harin da Ukraine ta kai da jirage marasa matuka ya yi sanadin wata babbar fashewa da kuma tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin Tambov. Gwamnan Tambov Maxim Yegorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau Talata, kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka. Jiragen Ukraine marasa matuka sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin Tula, a cewar jami'an gwamnati yau Talata. Koriya ta Kudu ta sake sabunta barazanarta ta yiwuwar ta tura makamai zuwa Ukraine 'yan kwanaki bayan da ta saki wasu bayanan sirri masu zargin cewa Koriya ta Arewa na shirin tura sojojinta masu yawa don goyon bayan mamayar da Rasha ke yi a kasar.
To masu sauraro, iya abinda za mu kawo muku wannan lokacin kenan. Sai kuma can anjima idan Allah kai mu a shirinmu da dare, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuke ganin matsayin kudaden kasashenmu na yammacin Afirka a gaban dalar Amurka da sauran manyan kudade a fadin duniya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniya mu na wannan lokaci Mr. Chan. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama. A huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. A huta lafiya, wassalam.